majlisi na mako-mako wanda muke tafsirin alkur'ani mai girma kuma muna cikin tafsiri surat al-baqara wanda wannan shine majalisinmu na 55 a tafsirin wannan sura kuma za mu tashi ne akan aya ta 80 bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir
Allah ta'ala ce wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda kuma suka ce wuta ba za ta shafe mu ba sai yan kwanaki kididdigaggu qul attakhadhtum 'inda Allahi ahdan kace musu shin kun riki wani alkawari ne a wajen Allah falan yukhlifa Allahu ahdahu don haka Allah ba zai saba alkawarinsa ba am taquluna ala allahi ma la ta'lamun ko kuma kuna fadan abinda ba ku da ilimi ne kuna jinginawa Allah Allah ta'ala yana ce gaba da ba mu labarin irin dabi'u da halayya na yahudu da irin yadda suka maida addini wani abu ne da za a fada shi da fatar baki ko da kuwa aiki ya saba da abinda addinin yazo da shi yahudawa kamar yadda muka ji a baya ayoyi da yawa sun zantar da mu cewa Allah ta'ala ya ba su wato dokoki a ta hannun annabi Musa alaihi salam wanda amma waɗannan dokoki maimakon su tsare su sun rika saba ma waɗannan dokoki sun rika yi wa annabi Musa alaihi salam izgili a wasu lokuta daga baya suka zo malamansu suka rika canza at-taura suna canza maganar Allah ko dai su canza ma'anarta ta hanyar mata fassara da ba daidai ba ko kuma su canza lafuzzanta ta hanyar su ƙara abinda babu a ciki ko su rage abinda yake ciki duk da wannan suna cika baki da cewa su ne masoya Allah su Allah yake so kuma su ne suke son Allah su ne 'yan aljanna babu mai shiga aljanna sai su saboda su ne zaɓaɓɓu a gurin Allah cikin irin al'amani wato ƙarerai da burace-buracen da suke yi wa kawunansu wanda babu wata hujja a kai wanda Allah ta'ala ya bamu labarin sa'a cikin ayar da ta gabata wailul lilladhina yaktubuna alkitaba bi'aydihim ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون الله يجي بنو يا تبت قوة النسكي لا يعلمون الكتاب ومنهم دقا تشكين سوء قوة النسكي أميون ني باسا ربوتو باسا كراتو جاهلين لا يعلمون الكتاب إلا أماني بس سنكومي نا لتافن دا الله تعالى أي قوم سبا شيني التورا إلا أماني سيبو لچبو لچكوي سيتك باكي to daga cikin irin cika bakin su ne nan Allah ta'ala yake gaya mana wani bangare na shi wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda suka ce wuta ba za ta shafe mu ba sai yan wasu kwanaki kididdigaggu wannan guri da suke da shi wannan fata da suke da shi na cewa duk abin da suka yi wuta ba za ta shafe su ba ba za ta taba su ba ma'ana ba za a kona su ba sai yan kwanaki kididdigaggu wannan ya saba wa adalcin Allah ta'ala ya saba wa sunnarsa yadda Allah ta'ala yake tafiyar da al'amuransa tare da halittarsa ya saba wa kyakkyawar aqida dangane da aiki da sakamako suna zaton cewa ko me ma suka yi duk irin aika-aikar da suka yi za su kubuta za su tsira daga azabar Allah kuma ba za su dawwama a cikin wannan azabar ba sai 'yan kwanaki kaɗan daga nan a cire su a kai su aljanna menene madogarar su ko kuma mecece hujjar su akan irin wannan guri da suke yi ba su da wata hujja sai gurace-gurace irin na jahilai da kuma karerai na miyagun malaman su da suke gaya musu wanda kuma wannan ita ce dabi'ar dukkan wani wanda ya karkacewa koyarwa ta kwarai ta addininsa da zarar ya karkacewa kyakkyawar koyarwa ta addininsa to babu shakka babu abin da zai rike a rayuwarsa sai buri sai cika baki amma a aikace kuma wani abu daban za ka gani da shi ne yadda rayuwar al'ummar musulmi ta koma da ƙarshe a aikace mutum yana sabawa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yi wa sunnarsa karan tsiye yana fada da ita yana kokarin yadda zai kawar da ita ko ya hana ta yaduwa yana yada abin da yake kishiyarta amma kuma a gefe yana cika baki shine masoyin annabi sallallahu alaihi wasallam shi annabi yake so shi yake san annabi saboda haka shine sune muhammadawa amma kuma kullun suna yakar abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kullun ba sa so su ji an ambaci kalmar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam suna fifita abinda suka gada daga shehunansu sama da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to kaga irin wannan dabi'a ce yahudawa suka nuna a baya Allah ta'ala ya kushe musu wa qalatul yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu qul falima yu'adhibukum bi dhunubikum bal antum basharun mimman khalaq wa qalu lan yadkhula al jannata illa man kana هودا او نصارى ان الله كتب عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار da ire-iren wadannan karerai na cewa su ne zababbu a gurin Allah ta'ala su Allah ta'ala yake so saboda ka su ne masoyansa to duk sa'ilin da mutum ya karkacewa hanyar Allah ta'ala ya bar aqidar gaskiya ya bar haqiqanin addini ya zama da addini ba wani abu ne a wajensa sai sunansa kawai amma bai san haqiqaninsa ba to wannan zai rika yin waɗannan gurace-gurace da irin waɗannan maganganu marasa tushe shine suka ce lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda sai ɗan kwanaki kididdigaggu duk abin da aka ce kididdigagge ne to ba shi da yawa saboda a ɗabi'a ta mutane ba su cika ƙidan ya abubuwan da suke masu yawa ba saboda galibi za a wahala za a gaji wajen ƙidanyensu musamman idan za a kalli abin da ya da ido ana ƙirgawa ba wai ƙirge na lissafi ba na abu ga calculator a'a ƙirgo kallon abu kana bin sa ɗaya bayan ɗaya kana ƙirgawa mutane ba su cika yi wa abin da yake da yawa irin wannan ba saboda haka duk abin da aka ce ƙididdigagge ne to wani alama ce da take nuna ba shi da yawa ɗan kaɗan ne shi ya sa lokacin da Allah ta'ala ya farlanta ma wannan al'umma azumin watan Ramadan wanda shi ne mutum ya ƙaurace wa cinsa da shansa da abin da yake sha'awa na wani ɗan lokaci daga huduwar alfijir har zuwa faɗuwar rana wanda a bisa ɗabi'a ta ɗan adam a bisa ɗabi'a ta rai wannan ba abu ne abin so ba mutum yana ga abin da yake so ya kici ya kisha saboda an hana shi saboda haka akwai wani abu na mashakka a kan zuciya na yin wannan aiki to da Allah ta'ala ya faɗi farlanta ma wannan al'umma azumi sai ya ce ayyaman ma'dudat domin a kwantar maka da hankali kada hankalinka ya tashi ka ji cewa an wazarta maka wannan azumin hankalinka ya tashi ka ji cewa an ɗora maka wani aiki mai yawa sai aka ce ai 'yan kwanaki ne ƙididdigaggu to jin cewa 'yan kwanaki ne kaɗan lissafaffu to wanda zai sa hankalinka ya kwanta ka ji cewa ba a kallafa maka abin da ya fi ƙarfinka ba to don haka suka ce lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda sai 'yan kwanaki 'yan kaɗan ƙididdigaggu ibnu jarir al-tabari ya fitar da athar daga Sa'id ibn Jubair ko kuma Ikrima daga Abdullahi dan Abbas yake cewa Yahudawa suna cewa innama muddatud dunya sab'atu alafi sana wato shekarun duniya gaba daya za ta yi shekara 7000 ne inji su wa innama yu'adhibu Allahu an-nasa yawm al-qiyamati bi kulli alfi sanatin min ayyamid dunya yawman wahidan min ayyamil akhirah kuma Allah ta'ala zai azabta mutane ne a ranar gobe kiyama a madadin kowace shekara 1000 cikin shekarun duniya zai azabta su ne guda daya daga cikin yinin lahira wa innaha sab'atu ayyam kaga kenan kwanaki bakwai kadai za a yi musu za a yi ana yi musu azaba wannan aqidar cewa duniya shekarunta gaba daya Allah ya kaddara mata shekara 7000 ta samu sadadowa har ta shigo cikin littattafan musulmi wanda har wasu suka zaci cewa hadisai ne na manzo sallallahu alaihi wa sallama suka rikariya cewa duniya ba za ta wuce shekara 7000 ba kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama an aiko shi a 1000 ta karshe fil alf as-sabi'a a 1000 ta karshe saboda haka bayan aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama shekara 1000 duniya za ta yi shikira alkiyama ta tashi to sun fada haka gashi kuma yanzu an yi shekara 1400 har da 36 da hijirar sa ma ba da aiko shi ba kuma duniyar tana nan kyan bata tashi ba to kaga wannan shi kadai ko ba a yi maka bincike na kalailai cewa akan hadisin ba aka bakka da wannan kawai ya isa ka ce hadisin ƙarya ne saboda ba yadda za a yi annabi ya faɗi abu kuma abin ya zo ya ƙi faruwa har a ƙara samun wasu shekaru 400 da wani abu abin ya ƙi tabbata ba zai yiwu ba to wasu daga cikin malamai Allah ya ji kansu da rahama sun rudu da wannan a lokacin da suke ganin kafin shekarar 1000 ta cika sun rudu da wannan har ma suka yi rubuce-rubuce cewa to duniya ta zo ƙarshe duniya ta zo ƙarshe Imam Suyuti yana da littafi Al-Kashf an mujawazati hadhihi an adami mujawazati hadhihi hadhihi al-umma al-alf yana cikin littafin sa Al-Hawil al-Fatawi da ya rubuta ya tattara waɗannan hadisan ruba-ruba saboda shi a lokacin sa 1000 bata cika ba saboda rasuwar sa shekara 911 to saboda haka shi yana ganin a ƙarshe-ƙarshen duniya yake sai ya shigo 900 kaga saura 100 kawai ta rage duniya ta tashi to asalin wannan daga Yahudawa ne kamar yadda wannan asar din na Ibn Abbas yake nunawa Yahudawa su suka rika cewa duniya 7000 shekarunta 7000 kuma adadin kowace 1000 yini dai za a azabta mutane ranar gobe kiyama kaga kwanaki 7 kenan shine Allah ta'ala ya saukar da wannan aya wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda haka da Imam At-Tabari Ibn Jarir ya fitar da wani athar da sanadin sa wanda hasan ne daga Qatada Ibn Da'amah As-Sadusi rahimahullah wajen tafsirin fadar Allah ta'ala zalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat yace abinda Yahudawa suka rika cewa lan tamassana an-naru illa tahillat al-qasam التي نسبنا فيها العجل ثم ينقطع القسم والعذاب عنه شوا وتا بذات شافي مو بس ان كوانكي كدان ان كوانكين da muka yi muna bautar dan maraki saboda haka kaga ashe ba zai wuce kwanaki 40 ba kawai da kwanaki 40 suka yi lokacin da annabi Musa alaihi salam ya tafi ganawa da ubangijin sa cikin kwanaki 40 din suka rika bautar dan maraki suka ce iya wadannan kwanaki kawai Allah zai mana azaba shikenan sai mu fito mu tafi mutafi aljanna to wa za a bari a cikin wuta idan ku an tsame ku an kai ku aljanna su waye za su yi saura suka ce musulmi ne za su yi saura sai musulmi ne za su yi saura su dai za a dan hora su su ma saboda sun bautawa dan maraki sun dan yi laifi shikenan za a cire su sauran musulmi kuma su ta zama a ciki hadisi ya zo a cikin sahih bukhari daga abu huraira radiyallahu ta'ala anhu yake cewa lokacin da aka yi fathu khaybar yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bude garin khaybar an kawo wa annabi sallallahu alaihi wasallam wata akuya naman wata akuya wanda aka sa masa dafi sai annabi sallallahu alaihi wasallama bayan an ci naman har ma wani daga cikin waɗanda suka ci naman ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a tara masa yahudawa waɗanda su suka kawo masa naman aka tara masa su yace da su zai yi musu tambaya za su gaya masa gaskiya suka ce eh za mu gaya maka gaskiya sai ya tambaye su man abukum waye babanku sai suka ce abuna fulan wane ne babanmu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kazabtum bal abukum fulan ƙarya kuke wane ne babanku sai suka ce sadaqta wa bararta gaskiya ka faɗa daidai ka faɗa sai ya sake cewa fa hal antum sadiqiyya an shay'in in sa'altu an za ku gaya min gaskiya in na sake tambaye ku game da wani abu sai suka ce na'am ya abul qasim za mu gaya maka gaskiya saboda in ma mun yi maka ƙarya za ka gane gashi mun maka ƙarya game da mahaifinmu ka kuma gane sai ya tambaye su man ahlun nar su waye ƴan wuta sai suka ce da shi na kunu fiha yasiran za mu dan zauna a cikin ta dan kwanaki kadan thumma takhlufuna fiha sannan ku kuma ku mai gurbin mu annabi yace ikhsa'u fiha wallahi la nukhlifukum fiha abada ku rufe mun baki ta zama a cikin ta wallahi ba za mu taba mai gurbin ku ba har abada sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace za ku hada mun gaskiya in na tambaye ku game da wani abu suka ce na'am ya abul qasim za mu gaya maka gaskiya sai yace hal ja'altum fi hadha ash-shati summan kun sanya dafi a cikin wannan naman akuyar qalu na'am suka ce eh mun sanya annabi ya tambaye su ma hamalakum ala hadha me ya kai ku ga yin haka me yasa kuka yi haka sai suka ce masa in kunta kaziban nastarih wa in kunta nabiyan lam yadhurrak abinda yasa muka sanya maka dafi a cikin naman saboda in kai annabi ne in kai kai makaryaci ne ba annabi ba shikenan mun huta da ka cika mutu mun huta in kuma kai annabin ne to ba zai cuce ka ba to kaga wannan duka magana ce ta bai yahudi waye ce masa shi annabi an ce shi dafi ya ce abin nan ina aka ce shi annabi ya ce abin da yake abin nan dafi ne guba ce babu inda aka faɗa haka kuma gashi yanzu an kawo naman wani ya ci ya rasu shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallama wannan gobar da ya ci tana daga cikin sanadiyar abinda yayi ajalinsa ya rika taso masa a ƙarshen rayuwarsa da har ya taba wata jijiya daga cikin jijiyoyinsa saboda haka malamai suke cewa Allah ta'ala ya karrama shi da mutuwa ta shahada shi ma saboda haka kaga wannan ruwaya tana nuna cewa aqidar yahudawa ce cewa su za su shiga wuta amma ba za su dade ba musulmi ne za su shiga ciki su dade su yi ta zama a ciki Allah ya ce qul attakhadtum inda Allahi ahdan shin kun riki wani alkawari a gurin Allah cewa ba zai muku azaba ba sai ƴan waɗannan kwanakin kaɗan falan yukhlifa Allahu ahdahu don haka Allah ba zai saba alkawarinsa ba Allah ta'ala baya saba alkawari duk abinda Allah ta'ala ya alkawarinsa yana cika inna Allah la yukhlifu al-mi'at alkawari da Allah ta'ala zai yi na cewa in kai aiki iri kaza zai maka sakayya a kansa zai baka aljanna zai gafarta maka zai maka rahama in kai aiki kaza Allah baya saba wannan shine ake kira al-wa'd al-wa'id shine narko alkawarin narko Allah ta'ala ce in kai kaza zan kona ka zan maka azaba iri kaza to wannan Allah ta'ala yakan iya cewa wanda ya abu kaza za a yi masa kaza daga baya ya fi masa saboda wannan karamci ne daraja ce ɗaukaka ce ba ci baya ba ne saɓanin mutum ya yi maka alkawarin abin alkhairi kuma ya hana ka wannan shi ne ci baya amma idan alkawari ne mai kyau idan alkawari ne wanda yake na narko ko na wata uquba idan ya janye to wannan abin a yaba masa ne don haka ubangiji ta'ala la yukhlifu al-mi'at falan yukhlifa Allahu ahdahu ubangiji baya sabawa alkawarin sa an kira alkawarin alwa'd anan da alahd saboda a nuna karfin sa domin alwa'd alahd yafi alwa'd karfi alahd shine yarjejeniya ku zauna ku yi yarjejeniya da wani akan cewa ka yadda da abu kaza shi ma yadda da abu kaza kada wani ya saba kamar mai gidan haya da mai zama a gidan kamar mai mota da passenger ko wanda ya dauke shi aiki su yi yarjejeniya akan wani abu wanda shi ake kira al'ahad to wannan idan mutum ya yi wajibi ya cika wa awfu bi ahdillahi idza ahadtu su aiki ake kira al'uqud iltizamat ne tsakanin mutane biyu wanda idan ɗaya ya karya ɗaya zai cutu alwa'd shi kuma shine mutum ya maka alkawari ce zan maka kyauta wannan in yayi maka shikenan yayi abin da ya kamata amma da ba zai da bai maka ba ce zan in na dawo daga kasuwa zan baka abu kaza sai ya dawo kuma ya ce kai ina fasa to anan ba a cewa yayi wa Allah laifi ba a cewa yayi wa Allah laifi saboda yayi maka alkawari bai baka ba wannan wa'ad sunan shi ba ahad ba don haka anan wa'ad ne amma an kira shi al'ahad saboda a nuna karfin sa da girman sa ubangiji ta'ala baya saba alkawari wanda rashin saba alkawarin ubangiji ta'ala yana nuna wasu sifofi manya-manya guda biyu sifa ta gaskiya da kuma sifa ta iko ubangiji ta'ala mai gaskiya ne mai gaskiya wanda yake karya yarjejeniya ko alkawari ko dai dan saboda rashin gaskiya ko kuma saboda gazawa ba ya da gaskiya ya faɗa ya ƙi cikawa ko ku a gazawa ba zai iya yin abin da ya alkawarin zai yi ba to waɗannan sifofi guda biyu duk sun kori gabarin ubangiji saboda haka ubangiji yana da gaskiya kamalar sidki don haka kaga ba zai saba alkawari ba haka nan yana da kamalul qudrati cikar kudura don haka ba zai saba alkawari ba don haka korewa ubangiji ta'ala saba alkawari yana tabbatar da wasu sifofi guda biyu manya-manya ga ubangiji su ne kamalu sidqi wa kamalu qudra am taquluna ala allah ma la ta'lamun ko kuma kuna fadar abin da baku sani ba kuna jingina wa allah am kalmar ko adad din am a larabci takan zo muttasila takan zo munqati'a bambancin su min wajhaini ne ta fuska biyu idan am ta zama munqati'a ce to tana daukan ma'anar bal wato an fasa waccan maganar yanzu wannan ake yi am ta zo da ma'anar bal an fasa waccan maganar yanzu wannan ake am ta'muruhum ahlamuhum bihadha am hum qaumun taghun am ta'muruhum ahlamuhum bihadha ko kuma hankulan su ne suke sanya su wannan wato aiki suka yi da hankali shi yasa suke fadar wannan mummunar magana suke gaya wa annabin Allah sallallahu alaihi wasallam am hum qaumun tagun ko kuma mutane ne waɗanda suke masu ƙetare iyaka kaga am anan bi ma'ana bal bal hum qaumun tagun kai ba hankali bane don wannan mai hankali ba zai yi wannan ba mutane ne kawai waɗanda suke masu shishigi kaga am anan bi ma'ana bal saboda haka ita am bi ma'ana bal idan ta zo tana nuna cewa abin da yake gabanta ba shi da alaka da yake wanda yake bayanta sabanin am muttasila wacce take zuwa da ma'anar au kamar inda Allah ta'ala ke cewa innal ladhina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun wadanda suka kafirta daidai ne a gare ka daidai ne a wajen su a anzartahum shin kai musu gargadi am lam tunzirhum am anan bi ma'ana au ko kuma baka yi musu gargadi ba kaga da gargadin da rashin gargadin do abu guda ɗaya ne to wannan ita ce am muttasila a wannan ayar am din za ta iya zama muttasila za ta iya zama kuma munqati'a za ta iya zama munqati'a idan muka dauke ta da ma'anar bal ce qul attakhadtum inda allahi ahdan falan yukhlifa allahu ahdahu shin kun riki wani alkawari a gurin allah don haka allah ba zai saba alkawarinsa ba am taquluna ala allahi wa kai ba haka bane kuna dai fadar ƙarya kuna jingina wa allah kaga am anan bi ma'ana bal ta zama munqati'a ko kuma ya zamana muttasila zai iya yiwa ka bata ma'anar muttasila ce qul attakhadtum inda allahi ahdan falan yukhlifa allahu ahdahu am taquluna ala allahi ma la ta'lamun shin kun riki wani alkawari ne a wajen Allah na cewa ba zai muku azaba ba, kun yi da shi, kun yi yarjejeniya da shi akan cewa ba zai muku azaba ba sai in waɗannan kwanaki kaɗan? Am taquluna ala Allahi ma la ta'lamuna, ko kuma magana ce kuke faɗa kuna jingina wa Allah? Saboda haka dole ɗayan biyu ku ko zaɓi ɗaya. Na farkon dai ku kanku kun san ƙarya ne, ba ku da wata yarjejeniya da kuka yi tsakaninku da Allah, ballantana ku ce Ubangiji baya saba alkawarinsa, don haka zai cika muku yarjejeniya da kuka yi. Don haka in na farkon ya zamana ba gaskiya ba, to babu shakka wanda zai zama gaskiya shine na biyu, shine taquluna ala Allahi ma la ta'lamun, kuna faɗar abinda ba ku sani ba, ku jingina wa Allah. Don haka dole ne su zaɓi ɗaya. Na farko su ce lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda, wannan labari ne game da gaibi. Abinda kuma yake gaibi ba yadda za a yi ɗan adam ya sani sai ta hanyar wahayi. Ya za a yi ka san abinda yake gaibi in ba ta hanyar wahayi ba? Ba wahayi ake maka ba, ba kuma annabawa ne suka gaya maka ba. To kaga idan ka faɗi irin wannan magana ka zo da abinda yake ƙarya. Saboda haka in ma ya zama ƙarya ne, ko kuma ya zama da kuna da wahayi wanda kuke riƙe ya faɗi haka, wanda wannan wahayin kuma babu shi, don haka babu abinda ya rage, face ya zama ƙarya ce kuka yi wa Allah. Kowa ya ji tarihin Yahudawa da yadda suka kasance tare da annabawansu, da yadda suka riƙa ƙaryata annabawa, fa fariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun, wasu su ƙaryata su, wasu su kashe su, da yadda suka riƙa tirjiya akan yi wa Allah ta'ala da manzanninsa ɗa'a, da yadda suka riƙa warware alkaura tsakaninsa da Allah, wannan zai tabbatar maka da cewa babu wani alkawari tsakaninsu da Allah na cewa ba zai musu azaba ba. Inda a ce ya musu alkawarin ba zai musu azaba ba, to za su zama mutane miƙaƙƙu, mutane waɗanda suke ɗa'a ga Allah ta'ala. Kasancewar sun zama fandararrun mutane har suna faɗa da annabawa wani lokaci har su kashe annabawa, dalili ne da yake nuna babu wata alaƙa ta yarjejeniya tsakaninsu da Allah. Saboda haka babu abin da ya rage illa mu tabbatar da cewa yaquluna ala Allahi ma la ya'lamu, suna jingina magana zuwa ga Allah wacce ba su da ilimi a kanta, wanda wannan yana daga cikin manya-manyan laifuffuka, mutum ya faɗi abu ya jingina wa Allah ba tare da ilimi ba. Wannan kuma yana nuna cewa haka halin Yahudu yake, su faɗi maganar ƙarya su jingina wa Allah. In aka ce mutum ya faɗi ƙarya ya jingina wa Allah, wanda ya ƙunshi mutum ya yi ƙarya ya jingina wa Allah cikin abin da ya shafi hukunce-hukuncensa, ya riƙa faɗar hukunci ba bisa ilimi ba, yana kuma cewa hukuncin Allah ne, wannan ƙarya ne yake wa Allah. Wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhib hadha halalun wa hadha haram litaftaru ala Allahi alkadhib innal ladhina yaftaruna ala Allahi alkadhib la yuflihun. Ko mutum ya faɗi wani abin da ya shafi sifar Allah da zatinsa bisa jahilci, ba bisa gaskiya ba, ka sifanta Allah da abin da bai sifanta kansa da shi ba, ko ka kore wa Allah ta'ala abin da ya sifanta kansa da shi a littafin sa mai tsarki ko a sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, shi ma wannan yana daga cikin alqawlu ala Allahi bila ilm. Saboda haka wanda zai haramta ba bisa dalili ba, ko ya halatta ba bisa dalili ba, ko ya wajabta ba bisa dalili ba, ko ya ce abu kaza mustahabbi ne idan ka yi shi za ka samu lada ba da ilimi ba, ko ya tabbatar wa da Allah wani suna ko wata sifa wacce bai tabbatar wa da kansa a littafin sa ba ko sunnar annabinsa sallallahu alaihi wa sallama, duk wannan qala ala Allahi bila ilmin. Haka nan wanda zai ɗauki wata aya da ta kunshi sifofin Allah ko ta kunshi hukunce-hukuncen Allah ya bankara ta, ya yi tawilinta, ya ɗauke ta daga gwadabinta, ya yi mata wata fassara daban wacce annabi da sahabbansa da sauran magabata na ƙwarai ba su san irin wannan fassara ba, kuma fassarar tashi ta ci karo da tasu, babu shakka wannan yana da shiga ƙarƙashin alƙawlu ala Allahi bila ilm. Wani zai iya kafa hujja da wannan ayar akan cewa annafi muṭālabun bid-dalīl. Abinda aka sani a ƙa'ida al-musbit muṭālabun bid-dalīl, duk mutumin da ya tabbatar da abu kaza ya ce akwai shi, to shi ake cewa ya kawo hujja, ba wanda ya kore ba. To amma a nan korewa suka yi, amma kuma aka buƙaci su kawo hujja. Lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda, korewa ne, amma kuma an nemi su su kawo hujja qul attakhastum indallahi ahdan falan yukhlifa allahu ahdahu am taquluna ala allahi ma la ta'lamu to wani ya iya cewa ashe shi ma al-alal alal nafi al-hujja idan ana magana kace abu kaza ba addini bane sai a ce to kawo hujja to alal haqiqa korewa iri biyu ce akwai korewar da take ta kunshi tabbatar da kishiyar abin da ka kore idan ka kore wani abu korewar kuma take tabbatar da kishiyarsa to dole ka kawo dalili kamar su anan sun yi korewar da ta tabbatar da kishiyar korewar tunda suka ce lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda ba za mu shiga wuta ba sai in kwanaki kadan bayan kun fito ina za su aljanna sun tabbatarwa da kansu su yan aljanna ne to akan wannan sai su kawo hujja don haka ba an neme su da hujja akan korewar tsantsar ba a'a an neme su da hujja akan tabbatarwa da kansu aljanna amma korewar da la ta tazammano korewar duk da take ta tazammano isbata diddil abinda manfi kamar kaga abu wanda al-aslu fil ashiya al-ibaha al-aslu fil ashiya al-ibaha asali ga abubuwan da mutane ke amfani da su na ci ne ko na sha ne ko na hawa ne ko na sutura ne asali shine halal ne wa sakhara lakum ma fis samawati wa fil ardi jami'an min huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an saboda asali ubangiji ta'ala ya halicci dukkan wani abu da ka gani dan adam ya amfana da shi ya more shi ya ji dadin sa sai wani ya dubi wani abu da ake amfani da shi sai ce haramun ne yace ba mubah bane ba halal bane kore halacci ya tabbatar da me kishiyar halacci ko dai haramci ko karhanci to irin wannan sai ka dalili tunda korewar sa nan ba korewa ce tsantsa korewa ce wacce ta kunshi tabbatar da kishiyar abin da ya kore amma korewar da za ta tazammano isbata diddil manfi wannan ba a buƙatar ka da dalili kana bisa ga asali kamar misali mutum ya kore kasancewar abu kaza sharadi ne a ibada wata ibada ce sai wasu suka ce abu kaza sharadi ne sai an yi kaza ibada ta tabbata sai ce shi bai yadda ba anan ba shi za a neme shi da dalili ba wanda ya tabbatar da cewa sharadi ne shi zai ka dalili saboda shi bai kore ibadar ba ya kore sharɗanta wani abu a cikin ibadar da babu ice kamar mukan yi magana akan abin da ya shafi shafar akan khuffi ko akan safa wasu daga cikin malamai Allah ya ji kansu da rahama sun sharɗanta safar ta kasance wacce za a iya tafiya a kanta yumkinu tatabu'ul mashi alaiha ko takat ta kasance ta yage idan ya kasance ta yage a mahallin farali kuffi ne mutum ya sa amma daidai ƙarƙashin diddigensa ya fashe to suka ce ba za a yi shafa a kansa ba kaga anan sun kore abinda sun sharɗanta wani abu kai kuma da ka zo sai kake cewa babu wani hujja da take nuna cewa idan safar mutum ko kuffinsa ta huje ta ƙasa ba zai yi shafa a kai ba matuƙar ne kuffin ne abinda safar ce anan kai baka tabbatar da wani abu ba shi da ya tabbatar anan sharɗancin wani abu shi zai ka dalili shi ba zai ce maka ina dalili ba saboda al'asulu shine an halatta shafa akan kuffi an halatta shafa akan safa in yazo yace banda safa iri kaza banda kuffi iri kaza yayi togaciya to sai kace ina dalilin da ya togace wannan kuffi saboda haka ba ko da yaushe ne ake tambayar wanda ya kore dalili ba ana tambayar wanda ya tabbatar musamman a sha'anin ibada al'asulu fil ibadatil ban idan mutum ya zo ya tabbatar da abu kaza ibada ne to sai a ce ina dalilin da yake nuna ibada ne babu dalili shikenan ya shiga cikin kwandon bid'a kwandon bid'a yana da girma dan wani sai ya ce to ina annabi ya hana ina kana da inda aka ce an hana ina da shi akwai kwando babba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ajiye na irin wannan tarkacen duk wani abin da ba shi da tushe a jefa shi cikin wannan kwandon man amila amalan laysa alayhi amrun fa huwa radd kullu bid'atin dalala wani ma yace duk matsalar da musulmi suke fama da ita saboda wai sun kasa gane kullu bid'atin dalala, akwai bid'ar da ba dalala ba. Abinda muka ce kullu anan ababinta take dukkan wani abinda addini ne, an kira shi addini. To idan Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi umarni da shi ba, bai zo a littafin Allah ba, bai zo a sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, to dalala ne. Bid'ar da bata shafi addini ba, abinda ya shafi rayuwa, wannan daman ba shi ake magana a kansa ba. Saboda haka shi asali ma bai shiga cikin maganar ba, balle har kullu ta shafe shi, a ce kullu ta shafe shi amma an cire shi. Saboda haka wannan aya ba za ta zama hujja ba akan cewa ko yaushe wani ya kore sai ya kawo dalili. Allah ta'ala ce bala man kasaba sayyi'atan,
bala man kasaba sayyi'atan wa ahaqat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun.
Allah ta'ala ce bala man kasaba sayyi'atan, abinda kuka kore ba haka ne ba, ko ku za ku shiga wuta. Saboda man kasaba sayyi'atan, duk wanda ya aikata mummunan aiki, ya tsugurguri mummunan aiki, wa ahatat bihi khati'atuhu, laifinsa ya kewaye shi ta ko'ina, fa ulaika ashabun nari hum fiha khaliduna, waɗannan su ne ma'abuta shiga wuta masu zama a cikinta har abada. Bala harafi ne na isbati lima ba'da harfin nafi, sabanin na'am. Idan aka ce bala, in an kawo korewa aka ce bala, to an tabbatar da abin da yake gaban korewar, wato abin da aka kore an tabbatar da shi. Amma in aka ce na'am, to an tabbatar da korewar. Saboda haka in aka kawo siyaki na korewa, in ka ce bala, to ka tabbatar da abin da aka kore. Alastu bi rabbikum qalu bala, alastu kaga korewa ce, alastu bi rabbikum ba ne ubangijin kuma, eh kai ne ubangijinmu. Anan in ka ce bal, in ka ce na'am, to mutum ya kafirta kuma. Alastu bi rabbikum, in ka ce na'am, ba ne ubangijin ce eh ba kai bane. Saboda haka ita bala tana tabbatar da abin da aka kore, ita kuma na'am tana tabbatar da korewa. Saboda haka anan sun ce lan tamassana naru illa ayyaman ma'duda, lan tamassana naru, sun ce wuta ba za ta shafe su ba. To shine sai ake tabbatar da cewa bala za ta shafe ku, za ku shiga wutar. Shine Ubangiji ta'ala ya ce man kasaba sayyi'atan, wanda duk ya tsururci mummunan aiki. Asayya'a shine dukkan wani aikin da mummunan tasirin ta yake bayyana cikin jama'a, cikin jama'a ko tattare da mutum guda, ya lalata rayuwa ta mutum guda ko ya lalata rayuwa ta jama'a, wanda shi ake kira sayya'a. Khati'a daga al-khata ne, bambancin ta da al-khata. Al-khata shine abinda mutum yayi ba daidai ba, ba da gangan ba. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na, kada ka kama mu idan muka yi mantuwa ko muka yi kuskure. Shine da Hausa muke cewa kuskure. Al-khati'a kuma abinda zaka yi shi da gangan kuma yayi ta maimaituwa, ka yi shi da gangan sannan ka ki tuba ka ci gaba da maimaitawa har ƙarshe ya zama maka al'ada, ya zama maka jiki. Fa yakhuttu khattan fi qalbika, yayi maka wani mummunan tabo a cikin zuciya, da ƙarshe ya zama kawai sharri yana fitowa daga jikin mutum tilqa'iyan, automatically, saboda yawan aikata sharri, yawan aikata khati'a, wato kuskuren ganganci, laifin ganganci. Sai a waye gare sharrin ya zama masa jiki kawai, ko bai so yin sharrin ba, sai kaga yayi, saboda ya zama jikinsa, automatic haka sharrin zai kasancewa. Wannan shine khati'a, ta riga ta shiga zuciyar har ta yi masa tabo a cikin zuciyar, wanda Allah yake cewa kalla barrana alaihi ala qulubin ma kanu yaksubu ya zama ran ya zama tsatsa ya rufe zuciyar falamma zagu azaka Allahu qulubuh thumma sarafu sarafa Allahu qulubuhum to duk wanda khati'atuhu laifuffukan sa suka zagaye shi mu duba mu ga yadda ubangiji ta'ala yayi ta'abiri yadda ya fadi kalmar ya fadi jumlar wa ahatat bihi khati'atuhu wato kurakuransa ko laifuffukansa suka zagaye shi wanda yana nuna cewa ya zama tsundum a cikin laifin ta ko ina ya kasance laifi ne yake zagaye da shi duk motsinsa a cikin laifi yake yinsa babu wani abin da mutum zai yi ya kai ga wannan marhalar sai ya kai ga marhalar kafirci da shirka da fita daga musulunci a lokacin da ya zarar ya fita daga musulunci to ahadat bihi khati'atuhu laifinsa ya kewaye shi shi yasa wasu mutane suka fassara sayyi'a wasu malamai suka fassara sayyi'a da laifin da bai kai kafirci ba zunubi khati'a kuma suka fassara shi da kafirci ko shirka yayin da mutum yayi wannan to zai waye gare yana yin laifi yana jin dadin sa laifi yake amma ya talazzaz bi ma'siyati Allah dadin jin saban Allah yake mumini wanda zuciyarsa take a farke a fadake yayin da zai yi laifi hankalinsa tashi yake wani ma ya kasa bacci wani ya ta kuka yayi wa Allah laifi kaga wannan zuciya tana da rai zuciya ce mai rai ba ta lalace ba saboda haka da zarar ya ji wani abu to sakon zai je tunaninsa innal ladhina taqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idha hum mubsirun to amma idan zuciyar ta mutu sai ya kasance sabon Allah da yake dadin sa yake ji asali ga halitta ta dan adam da ma wanda ba dan adam ba iya bakin hankalin da Allah ta'ala ya bashi kamar dabba baya gabatar abin da ya san zai cutar da shi duk abin da ya san zai cutar da shi ba zai yi shi ba yanzu aka aje wuta a nan haka kawai saboda kawai kin ji ba za ka dauka kafa ka tsoba ciki ba kana tafiya kana ga rami za ka kauce masa ba za ka ce kawai ni bari in fada ramin nan ba kana jin horn din babban mota za ka yi tsalle ka dira ka koma gefen titi ba yadda za a yi ka yi abin da zai cuce ka saboda hankalinka yana tare da kai ko dabba iya bakin gwargwadon abin da Allah ta'ala ya ba ta na hankali takan nufi abin da zai amfane ta amma ba za ta nufi abin da zai cutar da ita ba yanzu bera yana ganin mage zai gudu saboda haka da ka kama mage a gidanka sai ka neme shi ka rasa ya daina yawo saboda ya san cutar da shi za ta yi mage na ganin kare za ta gudu kare yana ganin kura zai gudu saboda haka kowa kowanne abu ya san abin da zai cutar da shi to yayin da Allah ta'ala ya dasa a cikin fitirar dan adam cewa laifuffuka za su cutar da shi sai aka waye gari kuma yana laifuffukan nan baya jin komai me yake nunawa hankalinsa ya tafi shi yasa Allah ya ce ulaika kal an'ami sai aka ce balhum adall saboda an'am akwai abinda suke gujewa na'am hankalinsu ba daidai yake da dan adam ba zaka ga dabba a gida ta san cewa wannan sabo da masu gidan nan bai hana ta yinka ta amma ba za ta daina zama a gidan ba ba ta gudu ba sai ta fita ta yi kiwo ta dawo gidan ran da aka so yinka ta kama ta a yanka ko da ta a gidan take an yanka wasu a gidan ba ta tsiri ba saboda kaga akwai iya hankalin da Allah ta'ala ya mata na abin nan to shi dan adam Allah ta'ala ya bashi cikakken hankali yayin da ya zubar da hankalinsa to sai ya koma gara dabba da shi to shi yasa anan ubangiji ta'ala ya ce wa ahatat bihi khati'atuhu laifinsa ta ko ina ya zagaye da shi zagayewar laifinsa dinnan yana nuna cewa ya bar musulunci, ya bar dukkan wasu ayyuka na kirki. Allah ce fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, to waɗannan su ne ma'abota wuta kuma masu zama a cikinta har abada. Fa ulaika ashabun nari, wannan zai iya zama bai ma'ana allazi, ya zama mubtada, ce man waccan man ta farko da Allah ta'ala ya ce man bala man kasaba sayyi'atan, tana iya zama bi ma'ana allazi, ta zama mubtada khabar din ta fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, wanda duk yayi mummunan aiki to menene sakamakon sa, wanda yayi mummunan aiki laifin sa ya zagaye shi, sakamakon sa ashabun nari hum fiha khalidun. Zai iya ta iya zama wannan ulaika, abinda man din tana iya zama ismu shart, ci tana iya zama bi ma'ana shart, sai wanda ya zama jawabu shart fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, sun zama ma'abota wuta, kuma Allah ta'ala ya tabbatar da cewa su ƴan wuta ne masu zama a cikinta dindindin. Aka tabbatar da wannan da abu guda biyu. Abu na farko, aka kira su ashabun nar, ma'abota, ma'abota wuta, wato sun zama masu lizimtar wuta, kamar yadda aboki yake lizimtar abokinsa. Su da wuta sun zama kamar aboki da aboki, kaga babu rabuwa kenan. Sannan aka ce khaliduna, masu dawwama a cikinta, wanda wannan yake nuna tabbatar su a cikin wuta. Wannan yayi fadar, yayi daidai da fadar Allah, laysa bi amaniyikum wala amani ahlil kitabi man ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira wa man ya'mal min as-salihati min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata wala yuzlamuna naqira. Ce laysa bi amaniyikum, al'amarin naku ba burace-burace ba ne kawai, wala amani ahlil kitabi, ba kuma burin ahlil kitabi ba ne, ba kawai cika baki ba ne, ba kawai faɗa da harshe ba ne, da fatar baki. Man ya'mal su'an yujza bihi, wanda duk yayi aiki mummuna za a sakanka masa da wannan aiki, wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira, kuma ba zai samu wanda zai taimaka masa ko ya jibinci al'amarinsa ba Allah ba. Hakanan wa man ya'mal min as-salihati min dhakarin aw untha, shine Allah ta'ala ya ce wal ladina amanu wa amilus salihati,
wal ladina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul janna hum fiha khalidun.
Akwai taimakon sautul haqq wanda muka saba karba saboda gudanar da ayyukan committee sautul haqq, na yada kaman kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, tana daga cikin ayoyin da khawarij suke hujja da ita wajen kafirta dukkan wani musulmi da ya aikata laifi, da ya aikata kabira. Suka ce Allah ya ce man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu, wanda duk yayi mummunan aiki sannan laifinsa ya zagaye shi, Allah ce fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Don haka suka ce dukkan wani wanda ya saba wa Allah ta hanyar aikata kabira, to zai shiga wuta kuma ba zai fito ba har abada. Wanda aqida ce ta khawarij, aqida ce ta mu'tazila, wanda duk da cewa ba su kafirta shi ba, amma kuma suna masa hukunci daya da kafiri, idan aka je lahira zai shiga wuta ba zai fito ba. To amma malaman sunna sun musu raddi cewa wannan ayar ana magana ne akan wanda ya kafirta ya bar musuluncin gaba daya. Shi yasa ma ayar ai asalin siyakin ma ta sauka ne akan Yahudawa, ta sauka ne akan a magana akan Yahudawa. Don haka kaga daukan ta a jingina ta ga musulmi wanda yake fadar kalmar la ilaha illallah ba tare da ya aikata abin da ya warware ta ba ko ya yarda, to babu shakka anan an sabawa abin da yake aqida ta kwarai. Allah ce wallazina amanu wa amilus salihati, kuma waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na kwarai, ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun, waɗannan su ne ma'abota aljanna kuma masu zama a cikinta har abada. Al'adar alqur'ani mai girma, duk sanda aka faɗi aya ta narko za a kawo aya kuma ta rahama bayanta, bayan alwa'id za a kawo alwa'ad, saboda me saboda adalcin Allah ta'ala ya bayyana gare ka domin Allah ta'ala yayin da yayi hukunci da azaba ta dindindin ga waɗanda suke masu togewa akan aikin laifuffuka to sai kuma yace waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na ƙware su kuma za a sa su cikin ni'ima ta dindindin ta har abada sannan yana daga cikin amfanin abiyo da maganar ni'ima da rahama bayan maganar azaba shine bawa ya samu daidaito wato raja'a khaufin sa da raja ya zama da sun daidaita an samu balance kai ya rinjayar da tsoro akan janibin fata kai ya kuma rinjayar da fata akan janibin tsoro sai ya zama da yana tafiya yana tashi da fukafuken sa biyu don ar-raja'a wal khauf sune fukafuke biyu da mu'mini yake tashi da su yana tafiyar sa zuwa ga Allah idan aka rasa fiffike guda daya to tafiyar ba za ta yiwu ba karshe mu'mini zai mutun zai bawa zai halaka kamar yadda tsuntsu idan ya rasa fiffiken sa daya to shikenan halakar sa ta zo to shi yasa ubangiji ta'ala in ya fadi janibin bin azaba sai kuma ya fadi janibin rahama kuma daga cikin abinda wato ake fa'idanta a cikin irin wannan akwai bayyana alkawarin Allah da kamalar rahamar sa da kamalar hikimar sa saboda haka bawa idan ya san wannan zai zama yana da kyakkyawar fahimta dangane da sha'anin ubangiji Allah ta'ala ce wallazina amanu waɗanda suka yi imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa da ranar lahira wa amilus salihati suka yi ayyuka na ƙwarai sun kunshi aikin da Allah ta'ala ya shar'anta a bisa a cikin littafinsa ko a bisa harshen manzansa sallallahu alaihi wa sallama kuma aka yi shi dan Allah ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun waɗannan su ne ma'abuta aljanna ubangiji ta'ala ya tabbatar da cewa 'yan aljanna ne masu dawwama a cikinta ya tabbatar da wannan da iddatu mu'akkidat na farko aka kawo jumla ismiya ulaika ashabul janna jumla ismiya ta fi jumla fi'iliya wato ta'akidi da karfafa al'amari sannan na biyu kuma aka kawo kalmar ashabu wanda take nuna mulazama kamar yadda muka faɗa a waccan aya da ta gabata sannan kuma aka kawo damirul fasli shine hum fiha khalidun wanda shi ma yana nuna alqasru wato kamar a ce babu waɗanda suka cancanci aljanna sai waɗannan kuma in sun shige ta ba za su fita daga cikinta ba har abada Allah ta'ala ya sa muna daga ciki abinda muka faɗa na daidai Allah ta'ala ya ba mu lada na kuskure kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.